الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 8 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan uku shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 9 a bangaren listafi suratul tauba ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am washin ya halatta macen da kake nihin aurenta kai mata magani ma'ana ka karkato da hankalinta sai iya abinda ka faɗa game da ita wannan baya halatta nau'i ne wanda yake na sihiri wanda kar mu manta bayani ya gabata a cikin darasin mu wanda yake na tauhidi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa innar ruqa wattama'ima wattiwalat shirk manzo Allah yake cewa lalle wato tawida ma'ana irin addu'o'in da suke yi na jahiliya wanda wasu kalmomi ne na shaydanu wanda in an samu marar lafiya ko wannan da shine suke irin wannan addu'o'i shine ake kira da ar-ruqa addu'a kenan ta maguzanci in ta musulunci ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da addu'o'i wadanda suke na alqur'ani wannan ba sabani game da halacci amma duk wasu kalmomi da za a yi su da sunan addu'a wanda ba a fahimtar me ake faɗa wanda kalmomi ne na shaytanu wannan ba sa halatta shine manzo Allah ya ce lalle irin wannan addu'a ta maguzanci sai ya ce wattama'im wato da layu manzo Allah ya ce wattiwala wato da shine bi ta zaibai attiwala shine magani ne da ake wani sihiri ne da ake yi a karkato hankalin mace zuwa namiji sai yanda ya ce mata ko a karkato hankalin namiji sai abinda aka yi da shi manzo Allah ya ce gaba ɗaya wannan shirka ne dan haka macen da kake nihin ka aura hanya ce daya daya kai addu'a ka roki Allah Allah ya hada tsakaninku da so da kauna amma maganar wani kama kama ko wani rubuce rubuce ko wasu maganin nuka wannan duka haramun ne baya halatta an gane ko domin a shar'ance babu ma wata addu'a keɓantacciya cewa in kana son mace ga iya abinda zaka mata wannan duka hanya ce ta tsubbu wanda baya halatta a musulunci balantana irin waɗannan maganin nuka wanda za a yi kulle kulle da wani kulli da wani menene gaba ɗayan su wannan shirka ne haramun ne baya halatta na'am
sai mai gidan ya ce iya bukatar gidan shi to wasu suna cewa wai bai ba da kuɗin haya ba a lokacin da ya samu gida
wai wasu suna fadar cewa in kana cikin gidan haya mai gida ya buƙaci gidan shi cewa ba zai karɓi kuɗi ba har zuwa lokacin da zaka samu gida shin haka ne a shari'a ta musulunci ba haka bane ba a ka'ida yanda ma ake haya a shar'ance idan kaga gida kana bukata to za ku yi yarjejeniya da mai gida wata nawa za ka yi sai ka ce wata 6 zan yi sai ya ce to zuba mun kudin wata 6 wannan ka'ida kafin ka shiga gida sai ka zuba kudi na iya watannin da za ka yi an gane ko in shekara za ka yi ka zuba kudin shekara in wannan shekara ta kare sannan kuma ku sake kulla wata kwantarawa da take ta musamman ba sai ka cinye wata ba sannan kuma ka dau kudi ka bashi an gane ko wannan a ka'ida in dai haya ne za a dauka na gida to shi wannan kudi ake damkawa na iya adadin kwanukan da za ka yi in karge ka damka masa kudin wata 6 bayyana yancin da zai fitar da kai daga wannan gida bayyana yancin da zai saida shi bayyana yancin da zai yi wani abu sai lokacin da kuka kulla yarjejeniyar ta cika to dan haka maganar cewa anan alhurma ce ake ma mutane na a sa ka gida sai in wata ya mutu ka cirka kullu ka bada kudin haya wanda shi in a ka'ida ne kafin lokaci yayi kake bada kudi iya watannin da zaka yi sai ka bada kudi in waɗannan watanni sun cika sannan kuma sai ka sake biyan wasu kudade to dan haka galibi a yanzu ake cewa in zaka shiga gida sai ka bada kudin wata 3 misali in ka cinye kudin wata 3 kenan anan sannan a ka'ida hallo sai ka zuba kudin wata na gaba ba sai in wata na gaba ya mutu sannan zaka bada kudi amma dan gane da abin da ya shafi kuma suhuri irin na mota da sauransu su kuma wannan in mota ta dauke ka a ka'ida sai ta kai ka inda kake bukatar a kai ka sannan zaka bada kudi ba da zaran ka shiga mota ba zaka bai ka kudi a ka'ida ta musulunci sai an kai ka inda za a kai ka an gane ko dan wata matsala ta kan iya biyo baya wannan mota ka kasa kai ka to wa zai gudu maka kudin ka in an riga an sarrafa su dan haka kenan maganar cewa kwanukan da zaka yi na neman gida cewa ba sa cikin lissafi ba ka biya shi ba wannan ba karantarwar addini bace ba wannan haƙƙin shi ne gidan shi ne ya baka wannan gida a matsayin ka ya amfani da shi domin ka bashi wani abu wanda yake na dukiya na'am wai shin kiran sallah yana buƙatar arwalla shin sharadi ne daga cikin sharda na ingancinsa cewa sai da arwalla kiran sallah ba sharadi bane ba sai da arwalla sallah ita kadai ce aka shar'anta mana cewa dole sai da arwalla an gane ko sannan da dawashi wannan shi ma dole sai da arwalla amma abin da ya shahi shi kiran sallah an so ga dulla danin da zai yi kiran sallah ya zamanto yana da tsarki an gane ko musamman tsarki wanda yake arwalla domin ibada ce wanda take mai zaman kanta wanda tana buƙatar girmamawa to amma koda baka da arwalla ya halatta kai kiran sallah dan ita sallah ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahadafa hatta yatawaffa Ubangiji ta'ala baya karɓan sallar ɗayan ku idan yayi hadasi har sai yayi arwalla kiran sallah ko ba sallah bane sanarwa ne game da shigar lokacin sallah don haka ba sharadin sa bane ba yin arwalla illa kasancewar an so mai kiran sallah ya kasance yana da arwalla na'am kamar mutum Allah ya mai rasuwa to addu'ar da ake ma mamaci bayan gama binne shi ga waɗanda suka halarci jana'iza shine kowa ya tsaya akan kabarinsa ya daga hannu ya yi masa addu'a addu'ar kwa shine a roƙa masa wato gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da samun bada amsa wadda take dacicciya kamar yadda Usman Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama binne mamaci manzon Allah sai ya tsaya akan kabarin an gane ko waqafa ala qabrihi sai ya tsaya akan kabarin wa qala astaghfiru li akikum manzon Allah sai ya ce ku roka ma dan uwanku gafara wa sallu lahu tasbita ku roka masa samun tabbacin bada amsa dacicciya manzon Allah ya ce fa innahu al'ana yus'al domin a yanzu wato ana masa tambaya gani ko domin a yanzu manzon Allah yace za a yi masa tambaya ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an gama binne mamaci jama'a sun juya a wannan lokaci mala'iku biyu za su zo su zaunar da wannan mamaci su yi masa tambaya kamar guda uku wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene addininka mumini ubangiji subhanahu wata'ala sai ya masa dace dangane da bada amsa dacecciya idan an ce masa wane ne ubangijinka sai ya ce ubangiji ta'ala shine mahalicina shine abun bautata Allahu rabbi idan aka ce masa wa man nabiyuka sai ya ce nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka sai ya ce dini al-islam dini al-islam musulunci shine addini na to amma kafiri ko munafiki baya iya bada wannan amsa to dan haka anan manzon Allah ya sunnanta mana in mun gama binne mamaci sai mu tsaya akan kabarin sa mu kwashe wani lokaci mai tsawo muna masa wannan addu'a ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka bashi tabbacin bada amsa wanda take mai dacewa wa qala astaghfiru li akikum wa sallu lahu at-tathbit dan haka inda larabci ne sai ka ce allahumma ghfir lahu allahumma thabbithu allahumma ghfir lahu allahumma thabbithu اللهم اغفر له اللهم ثبته هكا zaka yi ta maimaita wannan addu'a a kwashe tsawon lokaci kamar yanda wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan na mutu kuka gama binne ni yace ku tsaya ku yi mun addu'a gurgurdan yanda za a yanka raƙumi a fide a datsa naman araba aka dan ku zai iya daukan sama da minti 30 to haka ake bukatar a kwashe tsawon lokaci ana ma mamaci addu'a kuma kaifiyar wannan addu'a a tsaye ake yin ta ba a zauna ba an gane ko tsayuwa anan domin yin wannan addu'a shine sunna zama wannan sabanin sunna ne saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Usman tayi manzon Allah tsayuwa yake akan kabar tsayuwa yake akan kabarin sai ya ce ku roka ma dan uwanku gafara kuma ku roka masa samun tabbacin bada amsa wanda take mai dacewa haka lokacin da ya ziyarci makabarta kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana hadisi na cikin sahihu muslim a tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'ar ba a tsugunna ba don haka tsugunnawa a wannan lokaci sabanin sunna ne duk lokacin da ka ziyarci makabarta za ka yi ma mamata addu'a ko kuma aka gama binne mamaci za a yi masa addu'a sunna game da yin wannan addu'a shine tsayuwa ko kowa bai zauna ba kai tsaya kar wani kunyar idanun jama'a ta sanya kai ka zauna jin kunyar Allah da manzonsa ita take gaba da jin kunyar kuma wane ne an gane ko don haka kuma sai ana kwatantawa gaskiya take bayyana don haka in za a yi rufa-rufa da wasu abubuwa bayan da za a yi gaskiya a gane ta inda mazan jiya mudahana suka yi bayan da za a yi wannan gaskiya ta iso mana in dai ka fahimci abin da yake gaskiya to anan iya abin da yake wajibi akan ka kamanta Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma wafaqal haqqa fa huwa al-jama'a duk abin da ya dace ma gaskiya wannan shine jama'a wa in kunta wahadaka yace ko kai kadai ne kai ne jama'a a wannan lokaci karka ce mafi yawan jama'a sun zauna a'a kai da ka tsaya kai ne jama'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta aya ta 85 wanda kafin ita hani ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga manzansa domin akwai wasu munafikai 12 wanda Allah ya bayyana ma manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi alkawalin ba zai gafarta musu ba wanda Allah ya sanar da annabinsa su 12 ne daga cikin munafikan Madina kamar yanda hadisi ne ingantacce shugaban Allah ya masa rasuwa shine Ubayy ibn Ka'ab ne Ubayy ibn Salul Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul sannan kuma sunan dan shi ma Abdullahi kenan Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul shi sahabin amma shi munafikin sunan shi Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul lokacin da Allah ya masa rasuwa dan sa Abdullahi sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi mahaifina Allah ya masa rasuwa abinda nake bukata ya manzon Allah ka bani rigarka ta ciki domin nayi masa likafani riga wadda take ta ciki wadda take taba fatar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yake nihi anan nema ma mahaifinsa albarka da abinda ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gangan jiki ne ma'abucin albarka rigar da manzon Allah ya sa da takalmin da ya sa da zanan da ya daura da mayafin da ya yafa da duk abin da ya shafi jikinsa wannan ya halatta a nemi albarka da shi amma maganar in nemi albarka da rigar wani wannan duka baya halatta a shar'anci manzon Allah sahabbai sun nemi albarka da niyansa in yayi kaki ba sa bari ya kai kasa idan yayi arwalla sahabbai sai sun kusa su yaki junansu akan ruwan arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi ta kukuwa wanda ma bai samu ba sai ya shahi lema daga jikin dan uwan shi shi ma ya goga a jikin sa to dan haka kasancewar anan shi Abdullahi yaje yace ya rasulullahi ina buƙatar ka bani rigarka wadda take yar ciki domin na ma mahaifina likafani Allah ya masa rasuwa kuma ina buƙatar ya manzon Allah kai masa sallah manzon Allah yace an gama manzon Allah ya dauki wannan riga ya bashi an kuddo gawa za a yi mata sallah manzon Allah yana famar rucewa yayi mata sallah Umar sai ya kama rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya janyo shi sai ya rasulullah yanzu sallah za ka masa kar ka manta fa shine fa yayi miyagun kalmomi akan ka game da duk wani wanda yake mabiyinka shine a rana kaza yace kaza rana kaza yace kaza rana kaza yace kaza irin miyagun kalmomin da ya fada irin su humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu walillahi khazainus samawati wal ard walakin al munafiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azz minha al adall walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lam umar yace ya rasulullahi yanzu sallah zaka masa kar ka manta fa rana kaza shi yace kaza shine yace kaza shine yace kaza manzo Allah yace Umar kyale ne manzo Allah yayi famar ya wuce hallo Umar sai ya janyo manzo Allah yace ya rasulullahi kar ka manta fa shine fa ya fadi kaza ya fadi kaza ya fadi kaza manzo Allah yace Umar kyale ne sai manzo Allah yayi famar wucewa hallo Umar sai ya janyo shi ya saki maimaita masa haka a ƙarshe manzo Allah yace kai Umar zabi fa aka ban ubangiji na ya bani zabi in roka musu gafara ko kada na roka musu duk daya in na roka musu gafara su 70 Allah ba zai gafarta musu manzon Allah yace zan dada akan 70 kin tunda dai su 70 aka ce to manzon Allah yace zan dada akan su 70 manzon Allah ya wuce masa sallah bayan gama sallah Allah ya turo sako wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri Ubangiji ta'ala yace wala tusalli kada ka koma yin sallah ala ahadin ga daya minhum daga cikin waɗannan munafikai mata da ya mutu abadan har abada wannan dai an gama Allah yace masa nan gaba kada wani munafiki ya mutu ka tsaya akan gawar shi kai masa sallah tunda Allah ya taka masa wannan burki har Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba munafikin da ya mutu wanda munafircin shi ya bayyana manzon Allah ya je ya tsaya akan gawar shi ubangiji ta'ala yace wala taqum ala qabri kuma kar ka tsaya akan kabarin sa domin busa ko kuma domin addu'a kaga anan mi Allah yace wala taqum kar ka tsaya ala qabrihi akan kabarin sa wasu malamai suka ce anan abinda ake nihi da alqiyam wato shine jibin tarbin ne mamaci ma'ana daukan dawainiya an gane ko tare da cewa sunna daman ta tabbatar mana abin da yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in za a ma mamaci addu'a shine ayi masa addu'a a tsiye kamar yanda bayani ya gabata nan kusa shine Allah yace wala taqum ala qabri kar ka tsaya akan kabarin sa innahum kafaru billahi ubangiji ta'ala yace domin su sun kafirce ma ubangijinsu wa rasulihi sun kafirce ma manzansa wa matu wa hum fasikuna sun mutu halin suna marasa da'a ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala haka nan ba sa da'a ga manzansa fasik shine marar da'a kenan al-kharijun an da'ati llahi azza wa jalla shine can ubangiji ta'ala yake cewa wa idh qulna lil mala'ika tisjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al-jinni fa fasaka an amri rabbi ay fa kharaja an amri rabbi shine ubangiji ta'ala yace innahum kafaru billahi domin sun kafirce ma ubangijinsu wa rasulihi sun kafirce ma manzansa wa matu wa hum fasikuna sun mutu halin suna fasikai an gane ku dan haka duk wanda ya mutu a matsayin kafiri baya halatta mumini ya halarci yana jizarsa wani ya kan yi cewa wai makwabci na ne ba maganar haƙƙin makwabtaka ana ko mahaifinka Allah ya masa rasuwa a matsayin shi na kafiri in akwai wasu kafirai waɗanda za su jibinci binne shi to kai bai ya halatta a matsayin ka na mu'mini ka halarci janaiza wannan Aliyu dan Abi Talib lokacin da mahaifinsa ya mutu Abu Talib ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce Ali je ka binne shi yace ya rasulullahi kafiri ne ko mushriki ne manzon Allah ya ce je ka binne shi in ka binne shi ka zo ka faɗa mu Ali je rami ya binne mahaifinsa da ya gama ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma Ali je ka kai wanka kuma ba a taba rawaitowa ba cewa manzon Allah ya ma Ali dan Abi Talib ta'ziya dangane da mutuwar mahaifinsa ba maganar kuma ga wani sahabi daga cikin sahabbai da ya ziyarci wannan jana'izar Abu Talib dan haka duk wani wanda yake kafiri ba shi da haƙƙi akan musulmi game da halartar jana'izar shi ko mun kusacin ka da shi dan haka Allah ya ce wala taqum ala qabri kar ka tsaya akan kabarinsa sai ya ce innahum kafaru billahi domin sun kafirce ma ubangijinsu wa rasulihi sun kafirce ma manzansa wa matu ubangiji ta'ala ya ce sun mutu wa hum fasikuna halin suna marasa da'a ga ubangijinsu wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum Allah ya ce yawan dukiyarsu da yawan ƴaƴansu Allah ya ce kada ya kayatar da kai domin dukiya da ƴaƴa kawani na rayuwar duniya ba su da amfani a ranar kiyama matukar ba su haɗu da imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala da aiki wanda yake na kwarai don haka yace wala tujibuka amwaluhum wa auladuhum ubangiji ta'ala yace yawan dukiyarsu da ƴaƴansu kada ya kayatar da kai innama yuridullahu kadai ubangiji ta'ala nanihi an yu'adhibahum biha fi dunya ya azabtar da su da dukiyar tasu a rayuwarsu ta duniya su sha wahala a wajen neman ta da tattala ta kuma ba za su amfana da komai illa hisabi da za su iske akan duk abin da suka tattara akan dukiyarsu a gobe kiyama ba abin da ya wuce asara da tabewa ka wahala ba dare ba rana akan tara dukiya baka amfana da komai daga cikinta wanda in ka dauka mafi yawan dabi'a hatta da wasu jama'a daga cikin mu'minai a yau kusan haka ne ba dare ba rana mutum yana tara dukiya shi bai ci ba bai sha ba bai yi wani aiki na alkhairi ba ya mutu ya bara ma wasu kuma sun maye gurbin abinda suka yi na alkhairi kansu suka ma abinda suka yi na sharri da mugunta kansu suka ma in dai ba shi ya sunnanta musu ba in shi ya sunnanta musu yana da kamashi wanda yake na zunubi dan haka ubangiji ta'ala yace innama yuridullahu an yu'adhibahum biha fid dunya kadai ubangiji ta'ala na nihin ya azabtar da su da wannan dukiya a rayuwarsu ta duniya su sha wahala a wajen tara ta kuma ba za su amfana da komai ba wata zahaka anfusuhum ubangiji ta'ala yace rayukansu ta fita wa hum kafiruna halin suna masu kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan alkawali ne na Allah yayi alkawalin kashe su akan kafirci me yasa saboda sun zaba ma kansu hanya ta halaka da tabewa. Don haka ku duk wanda ya zaba ma kansa hanya ta halaka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kare ingiza shi. Falan ma zagu azagallahu qulubahum. Amma wanda ya yi kokarin neman gane gaskiya, Ubangiji ta'ala ya yi alkawarin hada shi da gaskiyar duk inda take. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al-muhsinin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Wa idha unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'zanaka ulul tawli minhum wa qalu dharna lakum ma'al qa'idin radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa qubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Ubangiji ta'ala ke cewa wa idza unzilat suratun, idan aka saukar da wata sura ta musamman wanda a cikin surar aka ce da su an aminu billahi, ku yi imani da Ubangijinku, wajahidu ma'ar rasulihi, ku yi jihadi tare da manzansa. Wannan wani hali ne daga cikin halayen munafikai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ƙara bayyana mana, wanda kar mu manta bayani ya gabata. Babu surar da ta fallasa munafikai, ta kunyatar da su, ta fito da su fili, aka gane susuwa ne sama da suratul tauba. Dan haka wasu malamai magabata suke kiranta suratul fadiha. Shine Ubangiji ta'ala yace wa idza unzilat suratun, idan aka saukar da wata sura ta musamman aka ce da su a cikin ta an aminu billahi, ku yi imani da Ubangijin, wajahidu ma'a rasulihi, ku ba da iya kokarin ku da ranku da dukiyar ku tare da manzona domin ɗaukaka addinina, shine jihadi. Ka ba da iya kokarinka ta bangaren dukiya da rayuwa, shine Ubangiji ta'ala yace wa shahidu ku jihadi ma'a rasulihi, tare da manzonsa. Ubangiji ta'ala yace ista'zanaka ulul qawli minhum, ma'abuta wadata daga cikinsu. Ubangiji ta'ala yace sai su nemi izininka, sai su zo a raba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ilmuriya. Kwana biyu ba ma jin daɗi ya Rasulullahi, rashin lafiya ce ta motsa ko kuma wasu abubuwa, ga wasu uzuri, ga wani wannan. Can Ubangiji ta'ala me yake faɗa a cikin suratul wannan suratul Ahzab? Ubangiji ta'ala yake cewa ya quluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awratin in yuriduna illa firara walau dukhilat alaihim min aqqariha thumma su'ilul fitna la atawha wa ma talabbasu biha illa yasira walaqad kanu ahadullaha min qablu wana walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahadullahi masbula. Haka ne ko? Ubangiji ta'ala yace sai kaji sun zo wai suna bada hamzari, inna buyutana awra, ai gidaddajin mu al-awra ne, ba kiwaye, babu menene, in muka fita yaki tare da kai wasu za su biyo baya su mamaye matan mu da ƴaƴan mu da dukiyar mu. Ubangiji ta'ala yace ko daya, wa ma hiya bi awra, gidajen su ba al-awra bane ba. An gane ko? Gidansu yana da kewaye, yana da komai, yana da tsaro. Ubangiji ta'ala yace wa ma hiya bi auratin in yuriduna illa firara, ba komai ba suke nihi, kawai illa guje ma yaki. To shine anan Allah yace ista'zanaka ulul qawli minhum, ma'abuta wadata daga cikin su. Ubangiji ta'ala yace sai su nemi izininka, aqawl ita ce dukiya kenan mai yawa. Wa qalu, sai su faɗa ga manzon Allah su ce zarna ya rasulullahi kyalemu na kuma alqa'idina, mu kasance tare da masu zama waɗanda ba sa zuwa yaki, mata da kankanan yara da dattawa da marar lafiya. Haka suke zawa su nemi hamzari. Kaga kasancewar wannan kenan wani hali daga cikin hali wanda yake na munafiki. Shi mana munafiki ya fi kura tsoro a fagen daga, saboda shi dai kar a ce ga yaki, in dai yaki ya tashi to shi duka hankalin shi gaba ɗaya ya tashi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhara almaghshi alayhi min almaut fa aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idza azama al'amru falaw sadaqallahu lakana khayran lahum. Ubangiji Ta'ala yace wadanda suka yi imani da Allah da Ubangijin suna cewa wai me zai hana a sauko da wata sura wadda take umarni game da jihadi. Ubangiji Ta'ala yace fa idza unzilat suratun muhkamatun, idan aka saukar da wata sura wadda take muhkama, an gane ku, wanda hukuncin ta tabbatacce ne, Allah ya farlanta jihadi a cikin ta, wa zukira fiha alqitalu, aka ambaci jihadi a cikin ta. Ubangiji Ta'ala yace ra'aita alladhina fi qulubihim marad, zaka ga wadanda suke da rashin lafiya ta munafirci a cikin zukatansu, yanzuruna ilayka, Ubangiji Ta'ala yace suna kallon ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nazara al-maghshi alayhi min al-maut, irin kallo na wanda yake cikin hali na fitar rai, zaka ga mutun yayi zuru-zuru ba kibtawa saboda tsoro, nazara al-maghshi alayhi min al-maut. Ubangiji Ta'ala yace fa aula lahum ba'atun wa qawlun ma'ruf, to shine anan Ubangiji Ta'ala yake cewa ista'zalaka ulul qawli minhum, wato ma'abuta wadata daga cikin su sai su nemi izinin ka, wa qalu sai su ce zarna ya rasulullahi rabu da mu na kuma alqa'idina, wato mu kasance tare da waɗanda suke masu zama ba sa zuwa yaki, mata da kankanan yara da dattawa da marar lafiya, wanda in yaki ya tashi munafiki anan tsoron shi yake bayyana, amma fa in ana zaman lafiya kuma yafi kowa iya zance, ga dadin zance in dai ana zauna lafiya, amma in aka ce ga maganar yaki to yafi kowa tashin hankali. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace fa idza jaa al-khawf ra'aitahum yanzuruna ilayka, kamar can da Ubangiji Ta'ala yake cewa qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina, wa qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal-qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashhatan 'alaykum fa idza jaa al-khawf ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'ala al-khayr ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. To shine anan Ubangiji Ta'ala yace radu, wato sun yarda bi an yakunu ma al-khawalif, wato su kasance tare da mata da kankanan yara da dattawa da marar lafiya, haka kawai su suke bukata. Wanda Aliyu dan Abi Talib fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zifu ta yakin Tabuka yace Ali kai zan bari a Madina ka wakilce ni game da kula da mata da kankanan yara da dukkan wasu al'amura na musulmi. Aliyu ya samu damuwa yake kuka, yaya jama'a za su fita fagen daga shi a bar shi cikin mata da kankanan yara, sai da manzon Allah ya lallashe shi yake cewa haba Ali, shin yanzu ba za ka yarda ba ka zame mun matsayin Haruna ga Musa, lokacin da annabi Musa ya tafi alkawalin da suka yi da Ubangijin shi domin karbo littafi na At-Taura, ya bar Haruna cewa ya kula da jama'ar shi, sannan Ali ya samu kwanciyar hankali. To shine anan Allah ya ce radu, munafikai sun yarda bi an yakunu ma al-khawalifi, wato su kasance tare da waɗanda suke ba sa zuwa yaki su ne mata, khawalif jam'i ne na khalifa, an gane ko, ko kuma al-khawalif anan malamai suka ce sun yarda su zamanto tare da waɗanda suke kaskantattu, domin in suka ce khalif wanda yake koma baya daga cikin jama'ar shi wanda ba kowa ba ba wata tsiya ba. Ubangiji Ta'ala yace wa qubi'a ala qulubihim, an yi rihi akan zukatansu, dan haka kafircin da yake ciki bai ya fita kuma imani bai ya shiga, sababin kenan wannan zama da suka yi ba tare da hamzari ba, suka ki fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da suka zaba ma kansu hanya ta halaka, Ubangiji subhanahu wataala sai ya ingiza su. Shine anan Allah yace wa qubi'a ala qulubihim, an yi rihi akan zukatansu, imani bai ya shiga kuma kafirci bai ya fita. Fahum la yafqahuna, Ubangiji Ta'ala yace ba sa fahimtar abinda zai zame musu maslaha a rayuwarsu ta duniya da makoma lahira, ba sa fahimtar abinda zai zame musu matsala
a rayuwarsu ta duniya ko a ta lahira domin su goshe shi. Allah ya riga ya toshe basirai. Sai yace lakinin rasul sanadin manzon Allah wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ubangiji ta'ala yace sun yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu. Wannan yabo ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke zubawa ga manzansa da mabiyansa. Bayan waɗancan waɗanda suka tuge wanda zargi ne Allah ya musu, sai yace lakinin rasul sanadin manzon Allah wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim. Allah yace sun yi jihadi da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu. Don haka Ubangiji ta'ala yace wa ulaika lahumul khairat, waɗannan su ne suka cancanci kyawawan mata na aljanna a gobe kiyama. Khairat jam'i ne na khaira, in aka ce khaira kyaukyawar mace kenan ta aljanna, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace fihinna khairatun hisan. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da khairat anan duk wani abu wanda yake na jin daɗi da Allah ya tana dama mu'mina a aljanna. Abdullahi dan Abbas yace wannan khairat kin ba wanda ya sani illa Ubangiji, kamar yadda yace fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'mal wa ulaika humul muflihun. Ubangiji ta'ala yace waɗannan su ne masu rabauta da gidan aljanna a gobe kiyama. Kaga anan zamu gane cewa sadaukantar da rayuwa da abinda mutum ya mallaka domin ɗaukaka addinin Allah hanya ce ta dacewa da gidan aljanna. Tun anan duniya zaka samu yabo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kafin sakamakon da ya tana dama a gobe kiyama. A'adda Allahu lahum jannatin, Ubangiji ta'ala ya tana da musu aljanna wadda al-anharu ƙuramu ta jari ke gudana min tahtiha karkashin benayenta da itacenta khalidina fiha. Ubangiji ta'ala yace kuma halin suna masu dawwama a cikinta har abadan abada, aradin kansu ba za su nemi a fitar da su kuma sannan ba za a fitar da su ba. An gane ko la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, wahala ba ta shafar yan aljanna. Ubangiji ta'ala yace kuma su ba ababen fitarwa bane daga aljanna har abadan abada. Shine Ubangiji ta'ala yace khalidina fiha, halin suna masu dawwama a cikinta. Zalika al-fawzul azim, Ubangiji ta'ala yace shiga aljanna shine rabo wanda yake mai girma, wanda duk wanda ya same shi kakar shi ta yanke saka duk abin da yake buri a rayuwarsa ya cimmasa. Waman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتؤردوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Ubangiji ta'ala ke cewa waja'al mu'adhdhiruna min al-a'rabi, masu matukar bada hanzari daga cikin kauyawa. Ubangiji ta'ala yace sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liyu'dhana lahum dan abasu izini. Wasu waɗanda suka yi imani ne da Allah da manzansa daga cikin mazauna ƙauye, wanda da yaki ya tashi sai suka lallabu suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hamzari ya rasulullahi muna da gaba da kiyayya tsakanin mu da jama'a kaza yanzu in har muka fita yaki da kai wadannan abokan gaba za su biyo baya su mamaye matan mu da ƴaƴan mu da dukiyar mu kamar yanda can Allah yake cewa yaquluna inna buyutana awra wama hiya bi awratin in yuriduna illa firara idan aka ce al mu'azzir me matukar bada hamzari shine Allah yace waja al mu'azziruna masu matukar bada hamzari min al a'rabi daga cikin kauyawa idan aka ce al a'rab sune sukkanul badiya mazauna kauye kenan li yu'zana lahum sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan a ba su iznin zama su zauna wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula wadanda suka ma Allah ƙarya a wajen imani suka ma manzansa su sun zauna ba tare da neman izini dan buga gaba da nuna isa ga Ubangiji subhanahu wataala su maimakon su zo su bada hanzari na ƙarya hanzarin ma ba su bada ba haka kawai suka yi zaman su suka dora kafa ɗaya kan ɗaya manzon Allah da mu'mini suka fita yaki da waɗannan da su waɗancan na farkon gaba ɗayan zargi ne Ubangiji subhanahu wataala yake musu su waɗancan sun zo daga cikin ƙauyawa sun bada hamzari domin a ba su izinin zama su zauna wanda kuma uzuri ne wanda yake na ƙarya kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ya kunyatar da su na biyun waɗanda suka fi su muni su ne waɗanda izinin ma ba su nema ba shine Allah ya ce wa qa'ada alladhina kadhabu Allah waɗanda suka ma Allah ƙarya suka ma manzansa a wajen imani su ne munafikai da suka ce nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin to shine Allah ya ce wa qa'ada alladhina kadhabu Allah waɗanda suka ma Allah ƙarya wa rasulahu suka ma manzansa wa qa'ada sun zauna sun ki fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba tare da bada hanzari ba Ubangiji ta'ala ya ce sayusibul ladhina kafaru minkum azabun alim waɗanda suka kafirce daga cikin su Ubangiji ta'ala ya ce azaba ma'abuciyar daɗi za ta damƙe su tun daga rayuwarsu ta duniya kafin makoma lahira sai ya ce laisa ala du'afai Ubangiji ta'ala ya ce babu wata hanya ta kamu da uquba ala du'afai akan waɗanda suke ramnana wala ala marda Ubangiji ta'ala ya ce haka nan babu kamu da uquba akan marasa lafiya nan Ubangiji ta'ala ya fara da uzuri wanda yake lazim allazi la yanfaku anil insan shine abba'af anan in ma ya zamanto mutum makahu ko ya zamanto gurgu kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce laisa alal a'ama haraju wala alal a'raji haraju babu wani laifi akan wanda yake makahu dan bai fita fagen daga ba wannan uzuri ne Ubangiji ta'ala ya ce wala alal a'raji ko akan wanda yake gurgu Allah ya ce shi ma babu wani hamzari akan shi amma fa in yayi kokari ya fita to wannan kuma ya kyautata ma kansa kamar yanda wani sahabi shine Nu'man ibn Qawqal wanda ya fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gurgu ne yana tsangalawa yace ya rasulullahi yace abinda nake bukata yace yace wallahi wannan gurguwar kafattawa ita nake bukata naga ina tafiya daren dakam kafin rana ta fada a gidan aljanna wanda ya samu shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tabbas Nu'manu ya kyautata ma ubangijinsa zato sai ya samu ubangiji a wajen zatansa manzo Allah yace wallahi na ganshi yana tafiya daren dakan babu wani gurgunci tare da shi a gidan aljanna to kaga wannan gurgu ne wanda Allah ya bashi uzuri yakan iya zama to amma duk da wannan sai ya jimri ya fita yaki to shine anan Allah yace laisa ala du'afai babu wata hanya ta kamu da uquba akan waɗanda suke ramnana in ma ya kasance rauni wanda yake makauta ko gurgunci ko wata rashin lafiya wadda take ta daban wadda kenan mutum baya rabuwa da ita sai ya ce wala alal marda haka nan babu akan wadanda suke marasa lafiya babu laifi akan mara lafiya domin bai fita yaki ba sai ya ce wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj haka nan ubangiji ta'ala ya ce babu wani laifi babu wani kunci wato akan waɗanda ba sa samun abinda za su ciyar da kawunan su idan sun fita fagen daga mutanen da ba su da guzuri an gane ko ba ka da guzurin da za ka fita fagen daga ubangiji ta'ala ya ce kai ma ba laifi kakan iya samu sai ya ce izana sahulillahi wa rasuli amma da sharadi idan sun yi nasiha ga ubangijinsu sun yi nasiha ga manzansa yaya za su ma Allah nasiha shine su tsarkake niyya su tsarkake niyya ba komai bai hana su fita yaki illa wannan uzuri kuma tare da cewa kuma suna bada kuzari ga waɗanda suke da halin fita kar su zamanto daga cikin masu kasalantar da mutane wanda sabani ga munafiki shi bai fita ba amma sai ya ta kasalantar da jama'a wanda kuma daman bashi da gaskiyar niyya in yana da halin ma ba fita ba zai ubangiji ta'ala yace walau aradul khuruja la addu lahu udda walakin kariha allahum bi asahum fasabbadahum wa qila qa'udu ma'al qa'idi shine allah yace kenan anan wadannan guda uku gabaɗaya babu wani kunci ba laifi akan su laysa ala du'afa'i babu ga wadanda suke ramna na kenan kamar makafi da wadanda suke gurago wala alal marda ku wadanda suke marasa lafiya wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj haka nan babu wani laifi da wani kunci akan wadanda ba sa samun abin da za su ciyar da shi izana sahulillahi wa rasuli in har sun yi nasiha ga Allah sun yi nasiha ga manzansa kenan sun tsarkake niyya tsakanin su da ubangiji in ba dan wannan uzuri ba da su ma an fita da su sun yi nasiha ga manzon Allah ba tare da wato raunana wasu ba suna kara ma mu'minai kuzari na fita yaki wanda suke da halin fita sai Allah ya ce ma alal muhsini la min sabil babu wata hanya ta kamu da ukuba ga waɗanda suke kyautatawa tsakanin su da ubangijinsu duk wani wanda yake da gaskiyar niyya yana kyautata alaƙar da suke tsakanin shi da ubangijin shi Allah ya ce babu hanya ta kamu da ukuba akan su sai ce wallahu ghafur ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba rahimu sannan majikai ne dangane da bayin sa mu'mini sai ce wala alal ladina idama atauka Allah ya ce haka nan babu wani kunci babu wata hanya ta kamu da ukuba akan waɗanda idama atauka lokacin da suka zo maka litahmilahum dan ka dora su akan abun hawa su fita yaki su ne wajen mutum bakwai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiran su al-bakkaun ma'akil ibn yasar da sakhar ibn khansa da abdullahi ibn ka'ab al-ansari da ulba ibn yazid al-ansari da salim ibn umair da sa'alaba ibn gulma da abdullahi ibn mugaffal al-muzani waɗannan bakwai kin sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi a ba su abun hawa su fita fagen daga shine Allah yace wala alal ladina idza ma atauka ma anan kenan za'ida ce babu hanya ta kamu da ukuba ba wani laifi akan waɗanda suka zo maka litahmilahum dan ka dora su akan abun hawa kulta la ajidu ma ahmilukum alaihi kace ba ni da abin da zan dora ku ubangiji ta'ala yace su ma ba laifi akan su tawallau waɗannan jama'a ubangiji ta'ala yace sai suka juya baya wa a'yunuhum tafiyu min ad-dami idanunsu na zubar da hawaye hazana dan damuwa da bacin rai Allah ya jidu ma yunfiqun domin ba su samu ba abin da za su ciyar da shi ba su da guzuri ba su da abin hawa suka zo suka ce ya rasulullahi a taimaka musu a ba su abin hawa domin su fita fagen daga manzon Allah ya ce ba ni da halin da zan ba ku a yanzu suka juya baya suna kuka akan cewa ba su samu ba ba su da hali kuma ba su samu ba taimakon da za a ba su sauta wannan alamar mumini duk lokacin da ya ga aikin alkhairi kwama yake ya zamanto ya yi tarayya a cikin wannan aiki na alkhairi in wani uzuri ya gitta masa to zai samu damuwa akan haka da bacin rai kaga anan ba komai bai kai shi suke kuka illa rashin halin fita jihadi ɗan uwa sun tafi su an bar su a gida wanda su kuma ga yacin mawadata munafikai da uzuri suke nema ga su kuma wannan talakawan ne wanda ba suke neman a taimaka musu domin su fita dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ya kwadaitar da mu duk in kana da hali to abinda ake bukata duk wanda zai fita fagen daga ya zamanto in kana da hali ka shirya shi manzo Allah yace wa man jahaza gaziyan faqad gaza duk wanda ya shirya mayaki ya taimaka masa manzo Allah yace hakika ya yi yaki haka nan wanda ya maye ma mayaki a cikin iyalinsa kake kula da iyalinsa har Allah ya dawo da shi manzo Allah yace kai ma tamkar kai yaki kana da ladan wanda ya fita fagen daga wani ta'ala yace inna mastabiru kusan da cewa kadai hanya ta kamu da ukuba alal ladina yasta'zinunaka Allah yace tana kan wadanda suke neman izininka domin su zauna wa hum aganiya wa Allah yace alhali kuma wadata ne suna da halin fita yaki sai su zo su nemi izinin zama a ba su izini su zauna Ubangiji ta'ala yace radu sun yarda bi an yakunu domin su kasance ma alkhawalifi tare da mata da kankanan yara da marasa lafiya wadaba Allahu ala qulubihim Ubangiji ta'ala yayi rifi akan zukatan su ma'ana ya kulle ta imani baya shiga kafirci baya fita fa hum la ya'lamun dan haka Allah yace ba sa sanin abinda zai gyara su a rayuwarsu ta duniya da makoma lahira balantana su kusance shi kuma ba sa sanin abinda zai zame musu ukuba a rayuwarsu ta duniya ko a makoma lahira domin su nisance shi don haka Allah ya toshe basira sai Allah ya ce ya ataziruna ilaikum waɗannan jama'a Allah ya ce za su ringa ba ku hamzari idza raja'tum ilaihim in kun dawo gare su wannan fa kafin manzon Allah ya dawo daga yaki Allah yake ba manzon shi labarin ga yanda halin su zai kasance abinda zai zo a gaba ne Allah yake bada labarin cewa ga yanda zai kasance wanda na nuna mana fadin ilimi na Allah ya san abinda ya wuce ya san abinda ake ciki ya san abinda zai zo nan gaba in ya zo kuma ga yanda zai kasance shine Allah yace ya ataziruna ilaikum waɗannan munafikai za su ringa ba ku hanzari idza raja'tum ilaihim Allah yace in kun dawo zuwa gare su Allah yace kul la ta'tazimu ce da su kar ku ba mu wani hamzari lan nu'mina lakum domin har abada ba za mu gaskata ku ba saboda mai kadina ba'ana Allahu min akbarikum tuntuna Allah ya ba mu labarin ku yaquluna inna buyutana awra wama hiya bi awratin yuriduna illa firara kadina ba'ana Allahu min akbarikum tuntuna Allah ya ba mu labarin ku cewa ba ku da wani uzuri illa kawai uzuri wanda yake na ƙarya wa sayarallahu amalakum da sannu ubangiji ta'ala zai nuna aikin ku ga jama'a kowa ya gane ku wa rasuluhu kuma manzon sai shaida thumma turadduna ila alimil ghaibi sannan bayan mutuwa a maida ku zuwa masanin abin da yake baki wa shahadati da abin da ke bayyane fayunabbi'ukum ya baku labari bima kuntum ta'malun dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwar ku ta duniya sannan ya sakauta muku akan shi sayahlikuna billahi lakum ubangiji ta'ala yace da sannu za su ringa yi muku rantsuwa da Allah idan qalabtum ilaihim idan kun juyo zuwa gare su ma'ana kun dawo daga yaki me yasa za su ringa rantsuwa da Allah li turidu anhum Allah yace dan ku kauda musu kai ma'ana dan ku kauda musu kai ku manta da su kar ku zarge su Allah yace fa'aridu anhum ku kauda musu kai innahum rijsun Allah yace domin su kazamta ne najasa ne me yasa saboda munafircin da yake cikin zukatansu da kafirci Allah ya ambace su cewa kazamta ne wa ma'awahum jahannam ubangiji ta'ala yace makomarsu ita ce wutar jahannama jaza'an dan sakamako bima kanu yaksibun game da abin da suka kasance suna aikatawa na munafirci a rayuwarsu ta duniya ya halifuna lakum litardaw anhum Allah yace rantsuwa suke muku da Allah litardaw anhum dan ku yarda da su Allah yace fa in tarbaw anhum in har kun yarda da su to kusan da cewa fa inna Allah la yarda anil qawmil fasikin lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala baya yarda game da mutane waɗanda suke marasa da'a duk wani wanda yake marar da'a ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi ko jama'a sun yarda da shi to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai yarda da shi ba alamar kenan munafiki rantsuwa wanda take ta kariya an gane ko rantsuwa wanda take ta kariya wanda irin yanda suke ma mu'minai wannan rantsuwa ta kariya domin a yarda da su a duniya a ranar kiyama ma Allah ya ce haka za su yawma yab'athuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun
nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر